sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya kuma an sha ruwa lafiya. Binta Sulemaniyar ce tare da Murtala Faruk Sanyinna. Muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Karfe 8:30 kenan agogon Ghana. Yau Alhamis 13 ga watan Afrilun 2023. To za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar, shugabannin kungiyoyin manoma albasa da masu fitar da ita kasashen ƙetare sun koka a game da babbar asarar da matsalolin tsaro ke haddasawa a wannan fanni, inda 'yan ta'addan Burkina Faso ke kona motoci dauke da lodin albasa akan hanyar su ta zuwa Cote d'Ivoire da Ghana.
Cikin Burkina ne nan ga 'yan ta'addan ne suka kone sama da mota 10 ina ganin na albasa ne suka kone tsakanin jiya da yau. Lalle motocin tawa abin da an kone ina ga mota 6 an na tawa. Kai sai kanin jiya muka biyo wurin mun fito daga Abidjan, sai kanin jiya muka.
Za kuma ku ji rahoto na musamman daga Najeriya wanda Zainab Babaji ta shirya kuma za ta gabatar akan gwamnatin jihar Benue da ta dakatar da aiwatar da dokar hana kiwo na wani dan lokaci. Muna kuma tafa da labaran wasanni daga Najeriya kafin mu saurari karatun Alkur'ani mai tsarki. Amma kafin nan, ga Murtala da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wuni kuma barkamu da shan ruwa, da fatan an wani lafiya. Ga cikakkun labaran duniyar. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a yau Alhamis cewa masu bincike na gab da gano tushen takardun manyan bayanan sirri na Amurka da aka fallasa a yayin da yake ziyarar aiki ta kwanaki uku a ƙasar Ireland. Biden ya ce bai da wata babbar damuwa kan taɓarɓarewar tsaro wanda kan iya kasancewa fallasa mafi muni a cikin shekaru 10. Biden ya faɗa wa manema labarai cewa ana nan ana gudanar da kwakkwaran bincike, kuma kamar yadda kuka sani, hukumomin binciken sirri da ma'aikatar shari'a suna aiki tare kuma suna kusantar nasara, amma ban da amsar da zan ba ku. Wannan ne karon farko da shugaban na Amurka ya sharhi dangane da fallasar da ta bayyana a makon da ya gabata. A jiya Alhamis, jaridar New York Times ta rawaito cewa an gano wani matashi dan shekara 21 daga ma'aikatan tsaron sama na Massachusetts a matsayin shugaban wata kungiyar tattaunawar wasa ta yanar gizo, inda aka wallafa bayanan da aka ajiye. Kasar Ukraine ta faɗa a yau Alhamis cewa tana da wata manufa a buƙatar da ta yi wa Rasha da ta janye sojojinta daga Crimea, wadda Moscow ta mamaye ba bisa ƙa'ida ba a shekara ta 2014, da kuma wasu yankunan gabashin Ukraine da Rasha ta yi ikirarin nata ne. Ministan harkokin wajen Ukraine Dmytro Kuleba, ta hanyar faifan bidiyo, ya shaida wa taron tsaron tekun Bahar Maliya na farko a birnin Bucharest na ƙasar Romania cewa mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine, wanda a yanzu ke cikin wata na 14, babban rauni ne a tsakiyar Turai, amma kuma wajibi ne a mutunta dukkan iyakokin Ukraine da duniya ta amince da su. Kuleba ya ce, mun yi tarayya akan ka'idodin yarjejeniyar Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma amincewa da cewa Crimea yankin kasar Ukraine ne kuma za ta koma ƙarƙashin ikon Ukraine, yayin da Moscow ta gaza karɓe iko da ɗaukacin kasar Ukraine a farkon yakin a shekarar da ta gabata, amma kuma ana ci gaba da rike iko a yankin, wato ta ci gaba da rike iko a yankin Crimea da wasu sassan gabashin Ukraine, duk da cewa ana gwamza kazamin fada a yankin gabas mai arzikin masana'antu. Rasha ta yi ikirarin mamaye lardunan Donetsk, Kherson da Luhansk da kuma Zaporizhia a watan Satumban da ya gabata, amma kuma bata mallaki dukkan filayen da ke yankunan hudu ba. Jami'an Amurka sun ce Koriya ta Arewa ta harba wani makami mai cin dogon zango a yau Alhamis, lamarin da ya haifar da gargadin gaggawa da kwashe jama'a daga babban birnin tsibirin arewacin Japan. An gargadi mazauna garin Hokkaido da su fake a cikin gidajensu na ƙasa, yayin da kuma aka dakatar da tsarin sufuri na gwamnati na wucin gadi a yankin, a cewar kafar yaɗa labaran Japan. To sai dai kuma mintuna 20 da ba da sanarwar gargadin, jami'an kasar Japan sun ɗage gargadin. Ministan tsaron Japan Yasukazu Hamada daga bisani ya ce makamin ya faɗa a wajen yankin kasar Japan. A cikin wata sanarwa, farar shugaban Amurka ta White House ta yi Allah wadai da kakkausar murya kan gwajin makamin, wanda ta ce ya kumshi makami mai cin dogon zango. Haɗakar hasoshin tsaron Koriya ta Kudu sun ce makamin mai matsakaicin zango ne kuma ko kuma sama da haka, kuma an harba shi ne a wani lungun kan iyaka a yankin Pyongyang. To waɗannan labaran suna zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Kasashen Qatar da Bahrain sun ba da sanarwa a daren jiya Laraba cewa sun amince za su kawo ƙarshen takaddamar diplomasiya da ke tsakaninsu ta tsawon lokaci, inda za su sake kulla wata dangantaka. A shekara ta 2017 ne Bahrain ta bi sahun Saudi Arabia wajen saka takunkumin hulɗar jakadanci kan Qatar. Ministan harkokin wajen Qatar ya ce an cimma matsayar sasancin ne a wata tattaunawa a lokacin taron majalisar haɗin kan ƙasashen yankin Gulf a Saudi Arabia. Wata sanarwa daga ma'aikatar harkokin wajen ta ce ƙasashen makwabtan juna sun yi matsayar dawo da alaƙa da ke tsakaninsu bisa sharuɗa da dokokin yarjejeniyar Majalisar Ɗinkin Duniya. Ma'aikatar harkokin wajen Bahrain ma ta fitar da irin wannan sanarwa kamar yadda kamfanin dillancin labaran ƙasar ya ruwaito. A ƙarshe kuma a ɗaya ɓangaren, wato gwamnatin ƙasar Norway ta ce za ta kori jami'an jakadancin Rasha 15 daga ƙasar domin ana zargin suna leƙen asiri yayin da suke a ofishin jakadancin Rasha a Oslo. Ministan harkokin wajen Norway Anniken Huitfeldt ya ce yunkurin wani muhimmin mataki ne domin daƙile yawan ayyukan leƙen asiri na Rasha a cikin ƙasar ta Norway ta yadda za a kare taron ƙasar. Kamfanonin dillancin labaran Rasha sun ruwaito ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta Rasha tana cewa za ta mai da martani kan matakin na yau Alhamis. A shekarar bara 'yan sandan Norway sun kama wani mutum da aka yi zargin ya yi amfani da suna da katin shaida na ƙarya, yayin da a haƙiƙani kuma yana aiki ne wa ɗaya daga cikin hukumomin leƙen asiri na Rasha.
Da Murtala Faruk Sanyin na dai karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a jamhuriyar Nijar, shugabannin kungiyoyin manoma albasa da masu fitar da ita kasashen ƙetare sun koka a game da babbar asarar da matsalolin tsaro ke haddasawa wannan fanni, inda 'yan ta'addan Burkina Faso ke ƙona motoci ɗauki da lodin albasa akan hanyarsu ta zuwa Cote d'Ivoire da Ghana. Bayan ƙona motocin da kwan albasa da 'yan ta'addan yankin ke yi, an kuma samu asarar rayukan direbobi da na yaransu. Daga birnin Yamai ga rahoton da wakilin muryar Amurka Sulemu Mini Barma ya haɗa mana.
Ga hayar Burkina ta, in ka hito daga Abidjan hayya ga ta tera wadda ake hita yanzu don waccan ta kancar a ruhe ta. Cikin Burkina ne nan ga 'yan ta'addan ne suka ƙone sama da mota 10 ina ganin na albasa da suka ƙone tsakanin jiya da yau. Lalle motocin tawa abin da an ka ƙone ina ga mota 6 an na tawa. Kai shekarun jiya muka biyo wurin, mun hito daga Abidjan shekarun jiya muka biyo wajen. Wallahi harkokin sai a hankali.
Wannan muryar ta wani matukin babbar mota ce da ke dakon albasa daga Nijar zuwa kasashen Cote d'Ivoire da Ghana. A bidiyon da ya nada akan hanyar su ta dawowa gida, ana ganin gawakin wasu manyan triloli da suka kone kurmus a bakin hanya a wani jejin Burkina Faso, wanda ke ɗaya daga cikin yankuna mafi hadari a kasar mai fama da matsalolin tsaro, inda ƴan makonnin nan ƴan ta'adda suka kullo da sanan kona motocin matafiya. A wannan karan abin ya rutsa da lolin albasa sama da 10 mallakar 'yan Nijar, lamarin da ya tada hankalin shugabannin kungiyoyin manoma da masu kasuwancin albasa irin su Alhashi Mustafa Kadiri Sarkin Abzin.
Abun ya yi yawa, hankalin mu ya tashi cikin ƙasa na Nijar da waɗancan da muke kaima oru awo sai waɗanda muke kaima albasan nan. Muna roƙo ga Allah ya ba gwamnati ya ba ta dama da ta yi ƙoƙarin da ta kashe mu na wata hitina. Albasan da take hita ƙasar Nijar in ya zamanto ba ta kai inda za ta balle mu saida ta mu samu abin da ya kamata mu samu babban hitina ce gare mu. Ku 'yan albasa waɗanda an kai mawa ga asara, Allah Ubangiji Sarki Sarauta ya kare ku da kanku tukuna ya kare arzikinku.
Ko da yake a wannan karan mutanen da suka aikata wannan danyen aiki ba su taba direbobi da yaransu ba, gamayyar kungiyoyin ma'aikatan jigila ta Itan a ta bakin kakakinta Gamace Muhammadu na cewa yanayin da ake ciki a tsakanin Nijar da kasashe makwabta irin su Burkina Faso da Mali masu fama da mamayar mayakan jihadi abu ne da ke barazanar jefa direbobi zaman kashe wando.
Yau ba mu san iyakan abokanmu ƴan uwanmu direbobi wanda an ka halbi ko wanda an ka kone, ba su ci ba su sha ba talaka, kana neman abincinka kowane sati sai an ce an kashe direba kaza, an kone mota kaza, an swace mota kaza. Yanzu nan ga mata da yara na direbobi sun yawa, sun muna yawa, ba mu san ma yanda za mu yi.
Ganin yadda matsalar ta fara ta'azzara ya sa manoma albasa da masu motocin dakon albasar zuwa kasuwannin kasashen waje suka soma waɗannan kiraye-kiraye.
Muna roƙon ma'aikata na kasashen uku su ɗauki matakai ƙwararru wanda za su kare lahiyar durbobi, za su kare kuma arziki ƴan kasuwa da masu motoci. Abu ne da ake iya yi. Yan hanka sa tsari tsakanin Niger da Mali, tsakanin Niger da Burkina, ana iya sa escort da saboda a kare.
Duk wanda ya yi wangazance, da Allah muna roƙo ne ya roƙi Ubangiji. Allah Ubangiji sarki sarauta ya kare albasa. Ya ba gwamnati dama yadda za ta yi ta kare ƴan albasa daga ƴan ta'adda.
Wannan ba shi ba ne karon farko da ƴan ta'addan yankin Sahel da ɓarayin kan hanya ke afkawa matafiya akan hanyoyin da ke tsakanin Niger da Burkina Faso da Mali, inda suke ƙona motoci wani zubin har ma da loading fasinja ko na kayan da suke ɗauke da su. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Madalla, an gaishe ka Sule Mummuni Barma da wannan rahoton. Masu sauraro, yanzu kuma sai rahoto na musamman wanda Zainab Babaji ta hada mana daga Najeriya akan gwamnatin jihar Benue da ta dakatar da aiwatar da dokar hana kiwo na wani ɗan lokaci, wanda a cewar gwamnan jihar Samuel Otom zai baiwa makiyaya damar ficewa musamman waɗanda suka kasance sabbin shigowa jihar ba tare da an kama su ba.
A cikin makon nan ne gwamnatin jihar Benue ta sanar da jingine ayyukan hukumar da ke aiwatar da dokar hana kiwo a jihar na makonni biyu. Gwamnan jihar Samuel Otom ya shaidawa manema labarai cewa ya jingine ayyukan masu aiwatar da dokar ne don ba makiyaya damar samun sukunin barin jihar. Daukan matakin da ya biyo bayan rahotanni da hukumomi ba su tabbatar ba na cewa 'yan bindiga sun hallaka mutane 130 a wasu ƙauyukan jihar a cikin 'yan kwanakin nan. Gwamnan na Benue Samuel Otom ya ce wasu makiyaya sun yi korafin cewa ba su san da dokar ba, don haka gwamnati ta ba su sati biyu su fice daga jihar ba tare da sun fuskanci fushin jami'an Livestock Guard ba. Shugaban kungiyar Miyati Allah a jihar Benue Alhaji Risku Muhammad ya ce sun yi na'am da wannan mataki da gwamnati ta dauka, amma suna fatar a yi amfani da waɗannan makonni biyu don yin zaman tattaunawa don kawo ƙarshen rikicin.
To mu dama rikicin nan na Benue wanda ake yi dama ba rikici na manoma da makiyaya ba ne, saboda ciyaman na manoma da mu makiyaya to dukkan mu yanzu kanmu a haɗe yake, saboda manoma sun gaji makiyaya ma sun gaji. Dama tun lokaci kafin ai Christmas mun zauna mun bi kowane local government muna so mu tattauna don Allah wannan abu wanda yake a Benue a kashe wannan yau gobe aje a kashe wannan a kashe Filani nan, Filani su je su kashe wayannan, wayannan su je su kashe wayannan, wannan ba zai taimake mu ba. Saboda su Livestock Guard yara ne wanda aka zo aka ba su wani girma, wanda gwamnati ya ba su wani karfi, karfin har ya wuce misali. A kwanakin bayan nan ba shanu ne suke kama ba, in sun je za su kun sun samu shanu gabaki ɗaya garke za su kore shi kuma za su kashe na kashewa, sauran aje a yi lodi ba wanda ya san inda za a kai su. Kuma su Filani makiyaya har gobe suna da abokanai a cikin mutane wanda za su gaya masu ga inda aka je aka kashe shanunku, ga inda aka je aka riba nama. Kaka duk wanda aka gaya masu yaka kana da dukiyanka rana ɗaya ka rasa dukiyanka ko ɗaya babu. Kaka in ba mai imani ba ba zai iya yi hakuri ba.
Bisa ga fahimta ta, wato tunda wannan ɗage doka ko kuma hana su wayannan hukuma ta Livestock Guard na mako biyu ne, kusancewa bayan mako biyun nan ita gwamnati za ta ƙara dawowa da su domin su ci gaba da irin wannan aiki. Kana ga wannan mataki ne da gwamnati ta ɗauka na kawo ƙarshen wannan rikice-rikice da kai zayyana?
A shawari na ka gani zan gaya maka, in dai an daga wannan a sati biyu nan in Allah ya yarda ba za ka ji wani motsi ba. Ni na gaya maka wannan magana da yardan Allah, kuma abin zai zama kowan duniyar zai tabbatar haka ne, saboda mu makiyayan nan mun riga mun ja masu kunne. Kuma ko a yau ma muna da miti wanda za mu zauna mu yi magana. Saboda haka da ni a shawara na, in gwamnati ko zai dawo da su ko ba zai dawo da su ba, ya kamata gwamnati sati biyu nan ya kira mu mu zauna da gwamnati, duka mu kawo shawari su kawo shawari. Ba abinda yafi a zauna a warware duk matsalar nan wanda kana
ji. To idan gwamnati bata neme ku ba, ku ba za ku neme ta ba?
Mu za mu neme ta, za mu neme ta yardan Allah. Dama a lokacin fa mu ba so ɗaya ba, ba so biyu ba, ba irin takarda wanda ba mu rubuta ma gwamnati ba. Amma muna gani akwai wanda suke cin abinci wanda ba su kai takardan, ko mun miƙa takardan baya zuwa. Abinda za mu rubuta daban, abinda za a bi baya a gaya ma gwamnati daban. To saboda haka mu muna ashirye muke za mu rubuta mashi takarda mu nemi zama da shi.
Gwamnatin jihar Benue dai ta nana ta cewa sassauta dokar na makonni biyu ne. A wata sanarwa da ke dauke da sanya hannun mai ba gwamnan jihar Benue shawara kan harkokin manema labarai da sadarwa Tebe Akase, ta ce sun samu labarin cewa makiyaya na ta tururuwan shiga jihar tun bayan kammala zaɓuɓɓuka da tunanin sabuwar gwamnati da aka zaɓa za ta kauda dokar hana kiwon. Sanarwar wanda ta yanko wani sashe na jawabin da gwamnan jihar Samuel Otom ya yi wa manema labarai, ya ce matakin wani bangare ne na barin makiyaya su fice daga jihar don ba al'umar jihar damar yin rayuwarsu cikin kwanciyar hankali. Inda ya kara da cewa bayan makonni biyu hukumomin livestock guard za su ci gaba da kamen dabbobi da gurfanar da su don hukunci kamar yadda dokar ta tsara. A gefe guda kuwa wani mai suna Henry dan asalin jihar ta Benue ya ce dokar ba ta yi tasiri wajen warware matsalar ba.
Bincike wannan zai kawo kashin wani rikicin da ya kamata dai a yi abin da ya kamata ya dace. Domin inda dama sun kafa wannan dokan bisa ga zargi ko kuma kurakuren da su makiyaya suke yi, sun ce wai su an hana su ciwo a tare kuma ba ba su filin da kila za su siya domin su yi wannan kiwon ba. To lokacin da akwai wannan lato gas ya ka janye shirin nan, me amfanin lato gas nan ma da aka cire su ma ban ga wani amfani ba, domin suna nan ana kashe-kashe. Yanzu wani za a janye su ma kamar zai fi muni ne ma sai. Sai dai kila gwamnati tana da wasu bayanan siri da jami'an tsaron da muka mu sani ba. Amma janye su yanzu ban ce yanzu sauran masu sati na ko mu ce wata na domin su sauka daga mulki. To ni ya kamata dai da a ci gaba kawai in gwamnati mai jiran gwamna mai jiran gado in ya hau shi already ya san matakan da zai dauka domin ya kawo karshen wannan hare-hare da kisan da ake ma jama'a.
Kana ga kaman gwamnati ta dauki matakai na kawo karshen wannan kisa kuwa?
Gwamnati dai za mu ce sun ce ba su da iko akan jami'an tsaro, don ya kamata da sun kara jami'an tsaro ne domin su kare wayannan mutane. Kuma ka ba, haba mutane an kore su daga kauyuka sun zo suna sansani, a sansani ma an bi su ana an kaji to meye ne wannan makiyayan suke so. Wannan gwamnati da mu ce ta kasa ba ma mutanen ta tsaro.
To daga ƙarshe
gwamnati dai ta kasa.
To idan an ce ka ba ita gwamnati shawara na kawo maslaha musamman a wannan kashe-kashe ko kuma kai hare-hare da ake yi, me za ka gaya ma gwamnati?
Sai shawara da zan ba ma gwamnati ba, amma mu ce kamar gwamnati mai jiran gado ni dai zan ba, domin wannan gwamnati dai wa'adinta ya kusan kare ko kuma zan ce ya kare. To amma gwamnati mai zuwa in ya zo kila sai dai a sake amending wannan dokan open grazing din nan. In ya amending dokan sai mun ga inda
kamar amending wato a yi mishi gyara, kamar a gyara shi ya zama yaya.
A gyara shi kamar mu ce an hana kiwo a sarari. To in dai kamar makiyaya suna son kamar fili, sai a ɗan ɗiba masu filin da za su dinga kiwonsu, kar su dinga shiga ma mutane gonaki da dai sauransu. In dai ina jin in haka kila zai kawo abin nan, amma in dai Fulani ko kuma makiyaya sun ce wai a bar su dinga abin nan haka, ina jin wannan ba zai ba, domin su mutanen karanta su kuma ba za su so abin ya zama haka ba, domin filin kuma yana kata masu suna noma. To in dai su makiyaya suna ciyawa ko kuma suna shiga masu gona, kaga wannan ba zai taba yi ba. To zai ci gaba da kawo rikici din. To abin da za a yi shi ne in dai za a ba ma nema kamar wani fili ko kuma wani gefe a ba ma su makiyaya, to ku siya wannan wurin nan ne za ku dinga ciwo. So da ya hana su yawo kuta ina shiga ma mutane gonaki ko kuma abinda zai sa ya kawo masu rikici da manoma.
A shekara ta 2017 ne gwamnatin jihar Benue ta sanya hannu a dokar da ta hana kiwo a jihar a wani mataki na rage tashin hankali tsakanin makiyaya da manoma. Rahotanni na nuni da cewa mutane 400 ne hare-haren 'yan bindiga ya halaka a cikin makonni uku kacal da suka gabata. Tuni dai shugaban kasa Muhammadu Buhari ya umarci jami'an tsaron farin kaya da 'yan sanda da masojoji su kara sanya ido da daukan matakan da suka dace don kawo ƙarshen kashe-kashen. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
A gaida Zainab Babaji, to yanzu kuma sai labaran wasanni tare da Abdulwahab Muhammad daga Bauchi a Nigeria.
Wasanni a takaice.
Mai saurare Malhabin Lale, ina murna da kamo tushen gidan radiyon muryar Amurka a daidai wannan lokaci da ake watso takaitattun labaran wasanni da ni Abdulwahab Muhammad ke shiryawa da kuma gabatarwa. A yanzu dai 'yan ƙwallon ƙafan mata na Najeriya Super Falcons suna taka rawar gani a fafutukansu da suke yi don tunkarar gasar cin ƙwallon ƙafa na duniya na mata da za a gudanar a ƙasashen Australia da kuma New Zealand ƙasa da kwanaki 100 idan Allah ya kai rai. Wani abin farin ciki da ya faru da ƙungiyar ƙwallon matan wato Super Falcons shine ta lallasa ƙasar New Zealand, ɗaya daga cikin ƙasashen biyu da suka ɗauki ɗawainiyar gudanar da gasar cin kofin duniya uku da bako ɗaya a gasar sada zumunci da ya gudana a ranar 30 da ya gabata a birnin Antalya ta kasar Australia ɗin. Wannan shine karo na biyu da ƙungiyar Super Falcons ɗin ke samun nasara a gasar sada zumunta na ƙasa da ƙasa, inda ta ci kasar Haiti 2-1. Wani ɗan damben boxing na gwamutse wato bayan duka da hannu ana yi da ƙafa mai ruwa biyu da kasar New Zealand da kuma kasar Nigeria. Mai suna Israel Adesanya ya ce Najeriya ta ɓaci da harkar rashawa da cin hanci. Ya ce yana ƙaunar Najeriya amma tana da jammaki masu yawa. Adesanya ya ce shugabanni a Najeriya suna rige-rigen wawure kudaden al'umma. Ya ce yana son 'yan Najeriya abin bakin ciki shine gwamnati da sauran mutane ana ta kokarin samun hanyoyin sace dukiyar ƙasa. Za a yi tunawa da Adesanya shine yau kirci Najeriya a gwamzawa da aka yi tsakaninsa da Alex Pereira ɗan ƙasar Brazil a ranar 9 ga watan Afrilun wannan shekara ta 2023. Ya samu kuɗi dalar Amurka miliyan 318,000. Wata mace 'yar kwalisa mai shekaru 50 'yar ƙasar Sipaniya mai suna Sonia Murray ta ce ɗan ƙwallon duniya Cristiano Ronaldo ya sace mata baccin dare kafin saɗu da macen da suke tare a yanzu wato Georgiana Rodriguez. Ita dai Sonia Murray 'yar fim ce kuma mawaƙiya mai gabatar da shirye-shirye a kafar labarai na Fox. A fannin wasanni akwai mutane sama da 667 da ke bibiyar ta a shafinta na Instagram. Ana zargin Sadio Mane da noshin fuskar Leroy Sane, wani abokin wasansa da suke club din Bayern Munich, a ranar da Manchester City ta lashe club din Bayern din da ci 3-1 a fafata da suke yi a daren Laraba a Ingila. A zagayen farko na ci gaba da gasar cin kofin zakarun kasashen Turai zagayen quarter final, an labarto cewa Sadio Mane din ya noshi Leroy Sane a baki a lokacin da suke muhawara a ɗakin canjin riguna na 'yan wasa. Abu na gaba shine Sadio Mane zai iya fuskantar ladabtarwa daga club dinsa sabili da abin da ya aikata, a yayin da shi kuma Sane Leroy yana ɗauke da tabon noshin da aka masa a fuskarsa. Daga ƙarshe kuma a halin da ake ciki, club din Paris Saint-Germain ko kuma PSG a takaice tana neman wanda zai maye mata gurbin Sergio Ramos mai tsaron gida wato defender kenan. An dai ruwaito cewa club din Paris Saint-Germain tana zarocin wani matashi mai suna Rafa Marin da ke club din Real Madrid a fafutukar da take yi na samo mai tsaron gida na tsawon lokaci da zai maye gurbin Sergio Ramos. Matashin mai shekaru 20 yana wasa ne a sashen academy na club din Real Madrid, a yayin da shi kuma Sergio Ramos yana cikin ƙarashin watanni ƙarshen kwantaraginsa da club din PSG din, kuma alamu na nuni da cewa ba za a sabunta kwantaragin nasa ba. Abdulwahab Muhammad, muryar Amurka daga Bauchi a Nigeria.
Madalla gaishe ka Abdulwahab Muhammad. Yanzu kuma bari mu saurari karatun Alkur'ani mai tsarki daga Amina Baba Iyali Kawu, yar makarantar Darus Salam Jimeta da ke Yola a Najeriya.
Salamu alaikum, sunana Amina Baba Iyali Kawu daga makarantar Darus Salam Jimeta a Yola. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينزل الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لأحبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باكع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا وإنا لجائلون ما عليها صعيدا جرزا أن حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ هوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وأيدنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم.
Masha Allah, to yanzu kuma sai labarai a takaice.
To binta shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a yau Alhamis cewa masu bincike na gab da gano tushen takardun manyan bayanan sirrin nan na Amurka da aka fallasa a yayin da ya kai ziyara aiki ta kwanaki uku a kasar Ireland. Biden ya ce bai da wata babbar damuwa kan taɓarɓarewar tsaro wanda kan iya kasancewa fallasa mafi muni a cikin shekaru goma. Kasar Ukraine ta faɗa a yau Alhamis cewa tana da wata manufa a buƙatar da ta yi wa Rasha na ta janye sojojinta daga yankin Crimea wadda Moscow ta mamaye ba bisa ƙa'ida ba shekara ta 2014 da kuma wasu yankunan gabashin Ukraine da Rasha ta yi ikirarin nata ne a bara. Ministan harkokin wajen Ukraine Dmytro Kuleba ta hanyar faifan bidiyo ya shaida wa taron tsaron tekun Bahar Maliya na farko a birnin Bucharest na kasar Romania cewa mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine wadda a yanzu ke cikin wata na 14 rauni ne babba a Turai kuma wajibi ne a mutunta dukkan iyakokin Ukraine da duniya ta amince da su. Jami'an Amurka sun ce Koriya ta Arewa ta harba wani makami mai cin dogon zango a yau Alhamis, lamarin da ya haifar da gargaɗin gaggawa na kwashe mutane daga babban tsibirin arewacin Japan. An gargaɗi mazauna garin Hokkaido da su fake a cikin gidajensu na ƙasa, yayin da kuma aka dakatar da tsarin sufuri na gwamnati na wucin gadi a yankin a cewar kafar yaɗa labaran ƙasar Japan. Ƙasashen Qatar da Bahrain sun bada sanarwa a daren jiya Laraba cewa sun amince za su kawo ƙarshen takaddamar diplomasiyya da ke tsakaninsu ta tsawon lokaci, inda za su sake ƙulla wata dangantaka. A shekara ta 2017 ne Bahrain ta bi sahun Saudi Arabia wajen saka takunkumin hulɗar jakadanci kan Qatar.
To masu sauraro, da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyina da ya taya ni gabatar da shirin, sai kuma Dadi Balawe da ya bada umarni, da injiniyan mu na yau ni ce taku Binta Suleiman Yaro, nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ku kwana lafiya, ma'assalamu.